Sashen Hausa na muryar Amurka kake magana akan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio dake kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 9 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To Ibrahim, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce ba wata jayayya kan Koriya ta Arewa tsakanin Amurka da China. Shugaban kwamitin harkokin kasashen ketare na Majalisar Dattijan Amurka Bob Corker ya sanar da cewa kwamitinsa zai saurari bahasi mako mai zuwa kan ikon shugaban kasa na amfani da makaman nukiliya. Kana yau kotun bin kadin manyan laifuka ta kasa da kasa ta ba masu shigar da kara izinin gudanar da bincike kan zargin da ake wa gwamnatin kasar Burundi da aikata laifukan yaki.
Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kimanin yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 7 fiye da 120 ne suka kamu da wata cuta a ƙauyen gidan Dugus na ƙaramar hukumar Dutse da ke jihar Jigawa. Ko me kawo yanzu muke faruwa?
Akalla yaran wanda suka mutu a samu 47. Wanda suka warke za a samu kimanin yara kusan 40 suma. Daga ciki kuma wanda suka samu suke ciki yanzu nan za a samu sama da mutum 20 wanda suke asibiti ake suke kwance haka.
Sai kuma jamhuriyar Kamaru, inda biyo bayan hallaka wasu jami'an tsaro jama'a suka fara zaman daddar. Ko me dalilin haka?
Wannan kan mu kowa na daddar, mutane na ta gudu, kowa ba zai zauna tu wannan an kashe hukuma. Kai ma ka san hukuma za ta zauna za ta yi binkice, za kuma a shiga neman su.
To akwai mu da shirin bango na Jummai Ali, amma duk kafin nan sai an saurari cika kula labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce babu wata jayayya kan Koriya ta Arewa tsakanin Amurka da China bayan tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping. Tillerson, wanda yake Beijing babban birnin ƙasar China tare da Trump, ya gana da manema labarai yau bayan tattaunawar shugabannin biyu da ta mai da hankali kan Koriya ta Arewa da kuma harkokin cinikayya. Ya ce shugabannin biyu sun fito fili sun gaya wa juna gaskiya kan batun kare haƙƙin bil'adama da rikicin da ya shafi tekun kudancin China. Dangane da Pyongyang kuma ya ce ƙasar China ta bayyana ƙarara a tattaunawarta ta kwanaki biyu cewa ba za ta amince Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya ba. Tun farko Trump ya bayyana cewa tilas ne Amurka da China su haɗa hannu wajen ceto yankin da duniya baki ɗaya daga abin da ya kira gagarumar barazana da gwamnatin Koriya ta Arewa mai kisan kai ke yi. Trump ya ƙara da cewa Washington da Beijing sun amince da cewa ba za su sake kurakuran da aka yi a baya ba dangane da Pyongyang, wanda a cikin shekarun nan ta haɓaka ayyukanta na nukiliya.
A halin da ake ciki kuma, shugaba Rodrigo Duterte ya ce yana da niyyar tambayar Beijing yayin taron kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen yankin Asia da Pacific da ake kira APEC a takaici, ko menene shirinsa a kan tekun kudancin China, kuma ko za a kyale ƙasashen da suke kudu maso gabashin Asia su yi zirga-zirga a tekun ba tare da tsangwama ba. A cikin kusan watanni 18 da ya shafi a karagar mulki, Duterte ya ɗauki salon lalama da dangantakarsa da Beijing da kuma batun ikirarinta na mallakar tekun kudancin China. Kakakin shugaban Ernesto Abela ya bayyana a cikin watan Oktoba na shekarar 2019 cewa sa'insa ba za ta taimaka wa ƙasar ta Philippines ba. Dalili kenan da ya sa Duterte ya gwammace ɗaukar matakin tattaunawa da zai tabbatar da kare mutuncin Manila.
Shugaban kwamitin harkokin ƙasashen ƙetare na Majalisar Dattijan Amurka Bob Corker ya ce ya sanar da cewa kwamitinsa zai saurari bahasi mako mai zuwa kan ikon shugaban ƙasa na amfani da makaman nukiliya. Corker ya ce wannan zaman yana daga cikin matakan majalisa da za ta ɗauka na nazarin ikon Amurka wanda take da shi da kuma hanyoyin amfani da makaman nukiliya. ya ce majalisa bata sake waiwayar wannan batu ba tun 1976 bisa ga cewarsa lokaci ya yi da ya kamata a sake nazari a kai. Mahawara kan wanda yake da ikon ba da izinin amfani da makaman nukliya ya taso ne a majalisa bayan da shugaba Donald Trump ya yi barazana a cikin watan Agusta cewa Koriya ta Arewa tana iya fuskanta martani da duniya bata taba gani ba idan ta ci gaba da ayyukanta na nukliya. Koka wanda ya sanar da cewa ba zai saki tsayawa zabiya shekara ta 2018 ba yayi ta sa insa da shugaba Trump a bainin jama'a su da dama a watan da ya shige.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau kotun bin kaidin manyan lifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba masu shigar da ƙara izinin gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnatin ƙasar Burundi cewa ta aikata laifukan yaƙi kan 'yan hamayya tsakanin watan Afrilun shekara ta 2015 zuwa Oktoba na 2017. A cikin sanarwar, alƙalan suka ce akwai hujjar ci gaba da bincike da ya shafi ƙuntatawa bil'adama. Alƙalan sun ce laifukan yaƙin sun haɗa da kisan kai da fyaɗe da ganawa mutane a ƙuba da ta kai ga mutuwar sama da mutane 1,000 da ya haddasa mutane 400 yin gudun hijira daga ƙasar. An yanke hukuncin ne ranar 25 ga watan Oktoba, kwanaki biyu kafin Burundi ta tsaye da shawarar janyewa daga kotun. Ba a bayyana shawarar da kotun ta yanke ba sai yau Alhamis. Sai dai kotun tana da hurumin sauraron ƙararraki kan laifuka da aka aikata a Burundi, ko tana da a matsayinta na memba ko kuma a'a. An shiga zanga-zanga a Burundi ne a shekara ta 2015 bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar cewa zai nemi wa'adin mulki na uku. Masu kushewa lamura sun ce yana watsi da wa'adin mulkin da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada da kuma yarjejeniya da ta kawo ƙarshen yaƙi na basasa a Burundi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon mu fara rahotannin mu daga jihar Jigawa ta tarayyar Najeriya, inda yara kanana 'yan ƙasa da shekaru 7 su fiye da 120 suka kamu da wata cuta a ƙauyen gidan Dugus da ke ƙaramar hukumar Dutse, inda cikin ƙasa da watanni 2 ta yi sanadiyar halaka yara kusan 50. Daga Jigawa ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
Akalla yaran wanne suka mutu a samu 47, wanne suka warke za a samu kimanin yara kusan 40 suma. Daga ciki kuma wanne suka samu suke ciki yanzu nan za a samu sama da mutum 20 wanne suke asibiti ake suke kwanci haka. Domin yau ma an tafi da guda 4 asibitin Dutse.
Malam Abubakar kenan, wakilin mai unguwar ƙauyen gidan Dugus na gundumar Wangara a yankin ƙaramar hukumar Dutse. Sahura Bashir wata yarinya ce 'yar ƙasa da shekaru 7. Na daga cikin yaran da suka murmure bayan kamuwa da wannan cuta.
Ni yayi da fari. Na fito ne hikin. Yau kuka.
To yanzu da nake magana da ke, ya kike jin jikinki?
Ba komai ba zazzabi.
Na ba ki ita wannan irin maganin aka baki?
Maganin gida ne.
Ba kai ki asibiti ba kenan?
A'a, jiya kawai aka kai na asibiti.
To da kika sha maganin gida, ya kin ji sauki?
Na tashi.
Tama Malama Khadija wacce ta rasa ɗanta ƙwaya ɗaya tilo na cewa
ni yaro na ɗaya ne da kwanan sa 5 da zazzabi. Allah ya malasa mai da ya gamu da zazzabin nan asibiti aka kai nan Laraba. Aka je Laraba ake ganin kaman an samu sauki, ba a samu ba sai aka mai da hinan Wangara, sai ake cewa laima ce haka danhi ne. Lokacin aka samu maganin danhin aka dura masa, to duka dai ba a samu sauki ba. A ƙarshe kuma Allah ya mar da suwa.
Shi kuwa Bashir Usman gidan Dugus ya ce a rana ɗaya 'ya'yansu uku ne suka mutu.
Akwai 'ya'yan yayuna, akwai 'ya'yan ƙannina. Dan ciki ma a nan ɗaya ma guda uku ne suka rasu. Akwai yarinya ta, akwai yarinya wannan yayuna.
To akwai asibiti ne a nan garin?
Gaskiya babu. Mu kotun mu ba wa garin nan. Sai mu je Wangara zuwa Laraba.
Kowanne mataki shugabannin ƙauyen suka fara ɗauka bayan da wannan annoba ta ɓarke. Wakilin mai unguwa Malam Abubakar ya ce
sarki muna addu'a ne Ubangiji Allah ya kawo sauƙin wannan abu, amma kuma Allah bai kaddara Allah ya kawo kuɗinta an gaya hukuma ba sai daga baya digacin ya zo nan na wangara shine aka gaya masa shi kuma ran nan ya sanarwa da hakimi hakimi ya sanarwa da hukuma washi gari Allah ya kawo hukuma ta zo masa bincike suka zo bincikin jinyar nan
Alhaji Adamu Aliyu Rungumau dake zaman mataimakin shugaban karamar hukumar Dutse yace akwai matakan da suka dauka bayan samun rahoton wannan annoba
mun tura likitoci an yi toga an je garin nan an gargade su da su rinka tsaftace gidajen su da jikin su da sauran abubuwa domin kare wannan annoba ta zaɓin cizon sauro na cizon malaria din an yi blood test akalla an yi akalla mutum biyar an dauki jinin su an duba kuma an tabbatar cewa wannan cuta ta malaria ita ce ta kawo wannan matsala ta annoba
sai dai duk da haka a lokacin da na ziyarci wannan gari na ƙauyen Gidan Dugus jiya Laraba na iske iyayen yara cikin dimuwa da yanayin bantan sayi domin kuwa yayin da wasu ke samun sauki wasu yaran kuwa na kamuwa ne da cutar Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria
Ya Ubangiji sarkin baiwa
To Allah shi kyauta a gaida Mahmud Ibrahim Kwali Sai kuma jamhuriyar Kamaru inda jama'a ke zaman daddar a yankin masu amfani da harshen Ingilishi sakamakon hallaka wasu jami'an tsaro uku da wasu da ba san ko su wane ne ba suka yi daga Kamaru ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani
A jawun yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu al'amuran tsaro suna neman tabarbarewa an yanzu haka ake samun harbarbe na manyan bindigogi a waɗansu bangarorin koda a garin Jakiri ma da birnin Baminda sai da waɗansu yan bindiga suka halaka jalawomin kasar guda uku har kiwo ma na tambayi wani dan asalin garin na Jakiri wanda ya nemi in saka sunan sa don matsalar tsaro kuma shi ga naune ba jiyau ba
to wannan dai abun da ya faru abun ya faru kashi 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 na farko shine wanda ya faru wanda aka kashe jandarma guda daya wanda wayansu suka zo suka samu jandarma suka ya bi su da gudu garin gudu bindigar sa ta fado suka dauka da wannan bindigar suka harbe shi wannan su kuma na biyun nan yanzu da suka kashe jandarma guda biyu akan mashin suke suka taho akan mashin daya yazo ya harbi jandarmomi guda biyu suka gudu suka shiga har yanzu dai ba a san inda suke ba duk wayannan jandarmomin sun mutu yanzu haka shi na farko ma sufurfe ne kansa ya tabbatar da cewa wannan ya mutu to saura wayannan to ka san sha'ani na tsaro ba ko bai bane gwamnati ke saurin fada ba to wannan dai abin da ya faru kenan a wannan shashi wannan kan kowa na daddar mutane na ta gudu kowa ba zai zauna to wannan an kashe hukuma kai ma ka san hukuma za ta zauna za ta yi bincike za kuma a shiga neman su ka san ba abin da gwamnati za ta yi bar mutum mutane su dauki doka a hannun su to tilo gwamnati ta yi mamaki ta shiga neman su su kuma suna nan sun gudu
Mr Patrice Belambena a matsayin sa na mai bawa ministan tsaro shawara kan rikicin da yake cinyewa a jihohin Ingilishin guda biyu kowane irin matakai za su dauka domin dakile irin waɗannan harbarabe a wannan bangaren
effectivement ça fait quasiment quelques temps que la situation a dégénéré ici à Jakiri.
Eh wannan al'amarin da ya fara ne tun a garin Jakiri wanda a farkon rana waɗansu ƴan bindiga suka kashe mana jandarma guda ɗaya. Kwana na biyu kuma suka sake halaka mana jandarmomi guda biyu. Amma a yanzu haka dai muna kokarin mu sanya matakan tsaro domin mu ci gaba da binciko waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amarin. Kuma idan har muka samu irin waɗannan mutane to za su fuskanci fishin gwamnati. Rikicin da ƙasar Kamaru dai ta fada a ciki a yanzu haka ta bangarori daban-daban musamman ma ta bangaren jihar Arewa mai nisa anda ake artabu da maharan Boko Haram da kuma ta gabashin kasar anda kasar ta jamhuriyar Kamaru ta iyaka da kasar Bangi ta nan ma akwai ƴan tawayen silika suna shigowa kasar suna aikata aika haka zalika ga rikicin na ƴan awaren Ingilishin kasar ta jamhuriyar Kamaru wanda yake nema ya kai kasar ya baro Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a kai da Muhammad Awal Garba daga kasar Kamaru. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:14. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya dan majalisa Abdulrazak Namdas wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Sunana Suleiman E. Umar daga nan Kano, jihar Kano. Mataimakin shugaban kungiyar ma'abota kafafan yada labarai ta kasar rehen jihar Kano dake Brigade Kona Hudu.
To.
Ina yi wa honorable barka da zuwa. Sannan ina da tambayoyi. Ta farko tambaya ta farko shine akwai tambaya da nake so ne honorable akan cewar menene dalilin da yasa kaman su ƴan majalisu da suke zuwa ake zaben su ake tura su a matakin wakilcin mutane. Me yasa idan lokacin doka yayi sun je ko wani kuduri ya je majalisa? Me yasa ba sa dawowa gida su zo su nemi mutanen su cewa ga kudirin da aka yi me ya kamata mutane su tattauna akai domin a zo a gaya musu abin da za su je su fara a majalisa? Me yasa ba sa yin kaman misali ya kamata a ce akwai office dalilin da yasa ba wani dan majalisa duk Najeriya ba wani dan majalisa da zai ce amma zaben su ya je ya gina office domin ya ji ra'ayin mutanen sa domin ya je kai majalisa? Menene dalilin da yasa haka?
To ai bari ya gama tambayoyin nashi. Ya ce yana da tambayoyi uku. Me ye tambayar ka ɗaya?
To, sannan tambaya ta biyu. Kamar su ƴan majalisa kamar yadda na ciki honorable ya fara faɗa cewa akan zaɓar su ne domin zuwa su je su kai kuduri ko doka. Amma sai su bige su dawo su dinga burzale haka ko wani abu da ya kamata haka. Alhalin kuma akwai ciyamomi da kansiloli wanda su ne mafi kusanci da talaka. Alhalin kuma ba wai an zaɓe su ne don su zo su yi wannan burzalan ba, don me yasa za su zo su ce za su bige da wannan burzalan? Alhalin an zaɓe su ne don su je su kai doka, kuma za ka samu ɗan majalisa guda sai shekara huɗu har ta cika cinye sai ruwan ta cika cinye sai kai da kuduri ko da guda ɗaya ba. Menene dalilin da yasa haka? Sannan tambaya ta uku kuma shi ne mafi yawanci kamar yadda nake fuskanta cewar ɗan majalisa akan iya ganin cewa baya abin da ya dace a majalisa, akan iya yin rubutu kan cewa za a yi kiranye. Amma menene dalilin da yasa shi wannan kiran yin baya tasiri akan dan majalisa? Shine tambayar da nake son gani.
To, ban san tambayar nan ta uku ko shi zai baka ansa ba.
Na farko yayi maganar kuduri ne yasa ba mu dawowa gida. Wato yin kuduri ko babban kuduri ko karama akwai ka'idodin da ake yi ake bi. Na farko in dan majalisa ya kawo kuduri in an kira an karanta ta na daya ana sake karantawa na biyu. In an karanta na biyu akan ba committee a yi abin da ake kiran shi public hearing, wato a kira jama'a su zo a yi muhawara a kan wannan kudirin. Wanda ko ina kake a Najeriya an baka dama don ana bugawa a jarida a ce a gidajen rediyo kafafen watsa labarai a faɗa ce wato akwai wannan kudiri da majalisa take so ta yi. Wannan kudirin gata nan gata za a yi shi rana kaza, ana kira ga kungiyoyi masu zaman kansu, malamin jami'o'i da wanda da yake da ya son da yayi wani kawo nashi shawara akai, an ba shi dama ya shigo ya zo ya yi bayani.
Malam Abdulrazak, ina jin baka fahimta tambayar shi ba. Shi abin da yake cewa so yake wai kaman idan dan majal kaman a matsayin ka yanzu kana wakilcin jama'anka, idan ka gabatar da kuduri ko kuma kana son ka gabatar da kudirin ka koma mazabarka kai musu bayani ka ji shawarar su, abin da yake so kenan.
To ai abin da nake faɗa muna dama in kana zuwa gida zaka iya ga ma jama'a ga kudirin da nake so mu yi. Amma wata rana in kana wakilci ba wai kudirin nan dole sai ya shafi mazabanka kadai ba. Kuduri nan na Najeriya ne, zai yi zamanto fannin shari'a ne kake so ka yi doka, zai yi zamanto fannin kiwon lafiya kake so ka yi doka. Ba wai in za a yi doka dole dokar nan sai wanda ya taho abin da ya shafi mazabanka, don haka dole sai ka kawo mazaban nan naka ka je ka yi bayani ba. Ba haka take ba, za a zabe ka daga mazaba. Amma in ka zo Abuja ka zama dan majalisa na Najeriya, shine ake ce dan majalisan taraya. Don haka kowane ne a Najeriya yana da hurmi ya samu labari a kai, ba sai ka koma wannan mazabankan kaɗai ba. Don in an yi dokan ba zai shafi naka na mazabankai bar na mazaban wani ba, wani mazaba ne na duk na Najeriya. To dole ne abu shi yasa na yi bayani. Za ka yi akwai lokacin nan ka koma gida ana kiran wani abu wai zaure kamar town hall meeting, za ka yi dama mutane abubuwan da ka yi a majalisa ko abubuwan da kake niyyar ka yi sai a baka shawara. Amma ba wai kowane doka sai ka koma wannan mazabanka ba, don dokan ba na mazabanka kakkade ba, na Najeriya ne gaba ke daya. Shi ne abin da ni ma nake son kara haske a kai.
To sai ɗaya tambayar tasa. Ina ganin ka riga ka ba da
ansa. Eh, ni na kun ji na farko Allah sauran ni na manta shi yasa da na so ana tambaya na ba da ansa. Wani ɗayan ne kuma
mutumin farko wanda yazo din ne ya tambaya game da cewa wai akwai ciyamomi, akwai gwamnoni game da me yasa za ku je kuna batsa. Kika yau ka ba da ansa.
Eh, akwai tambaya ta uku da na fada. Dalilin da yasa ƴan majalisa su ba sa zuwa mazaɓansu su yi office wanda ya kamata a ce sun zo sun tattauna da mutanen su.
To wannan ko bai bada ansa ba. To
na bada ansa amma bari in ƙara masa. Ba dan majalisan da ba yi da constituency office, wato office din na constituency. Yanzu kamar zan bada misali da ni ina da local government guda hudu. Dole wata rana zakana da wannan kuma ina da wannan office din na kowa ya sani na ajinta a wani local government suna Jada. In kana da matsala ka zo ka rubuta ka faɗa ga matsalan ka ka ajisha ozo za ka samu zuwa Abuja ba. To in ni ma nazo in zai yi wasu bukakuwa na sai in je wannan office nawa na wannan constituency. Ina so su sani ma a nan majalisa muna da abin da ake kira audit department. Suna zagayawa kowane sashe su tabbatar cewa dan majalisa kan ya yi office da aka ce ya yi ne. Yanzu haka in ka je majalisa akwai office na audit suna zagawa. Yanzu da suke magana ma suna kan zagayawa. Suna zaga don haka su tabbatar. To amma abin da yake faruwa wayansu sun fi so su bar office, ba zai je office din ba, ya fi so ya zo Abuja ya ce in an jira dan majalisa ai ya zo gida ba a samu dama, mutane suna masa yawa. So shi zai fi so ya zo Abuja ya ga dan majalisa a Abuja. To haka yakan iya faruwa. Amma da mutane suka hakuri akwai wannan office yoshin da ake da shi a wannan mazaban nan kuma suna nan har yanzu.
To mai tambaya na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Khalid S. Atete, shugaban kungiyar alheri yafi mugunta ta kasa reshen jihar Kano, kuma memba a kungiyar ma'abota jijiyar kafafen yaɗa labarai ta kasa reshen jihar Kano. Tambaya ta ita ce ga mai girma honorable, wani irin kokari za su yi musamman mu a nan Kano ƴan majalisan wakilai wanda suke jagoranta al'umma na jihar Kano, wani kokari za su yi na ganin cewa sun ja hankalin waɗannan membobi na majalisa don ganin sun daina ware wasu ƴan ɓangare musamman tunda dukkaninsu mafiya akasarinsu ƴan jam'iyyar APC ne. Wani kokari za su yi idan wani amfani na demokaradiyya ya taso su daina nuna bambanci a tsakanin al'umma, tunda dai dukkanin al'umman nan gabaki ɗayansu sun haɗu ne sun zaɓe su a tutar jam'iyya guda.
Ga sai ka bada misalin ina aka nuna bambanci.
Yawwa, misali yanzu kamar ɓangaren Kwankwasiya da Dandubiya a nan jihar Kano. ‘Yan Kwankwasiya, ‘yan majalisar wakilai mabiya ɗariƙar Kwankwasiya, akwai ɗan majalisar wakilanmu na Dala wanda a wancan karan ya yi empowerment.
Ni ban tare numfashinka ba. Kana batun majalisar ku ta Kano? In majalisar ku ta Kano ne wannan fashi.
Ta tarayya.
To.
To na fahimce shi, bari ba da ansa mana tsuna. To.
A saboda ƙurewar lokaci, Malam Khalid S. Atiku, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Kai da sauran masu sauraronmu za ku ji amsa da shugaban kwamitin yaɗa labarai ɗan majalisa Abdulrazak Nandas zai bayar. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Kuma da Jummai Ali kenan da shirin bango. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email.
Saƙonmu na farko a yau ya ce, fiye da shekaru biyu kenan da Aminu Bello Masari ya zama gwamnan jihar Katsina, kafin hawansa ya yi mana alƙawurra da dama musamman na inganta rayuwarmu. To amma har yanzu ya gaza cika mana alƙawuran da ya yi mana. Gwamna Masari ya kamata ka sani, don gobe ake wanke tukunya. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sako na gaba kuwa yace assalamu alaikum BOA Hausa a kasashen Afirka ta Yamma. Najeriya ce kadai ba ta da hukumar yaki da bazuwar makamai a cikin kasa, wato Net Force. Da fatan gwamnatin shugaba Buhari za ta kafa wannan hukuma, ganin yadda ƴan fashi da makami da ƴan bindiga suna ƙara yawaita a cikin kasa. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya mana maganin abin da yafi ƙarfin mu. Wasiƙa daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai wannan sakon shi kuma yace salam BOA Hausa, muna fatan babban taron kasashen duniya da ke ci gaba da wakana a birnin Bonn na tarayyar Jamus kan matsalar sauyin yanayi, kulliya ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. Shi kuwa wannan yace BOA ku bani dama in yi tsokaci akan shiga Turai ta barauniyar hanya da wasu kasashen Afirka ke yi, ciki har da ƙasa ta Najeriya. A gaskiya cikin abin da ke ingiza hakan har da sakacin hukumomin kasashen da ƴaƴan nasu ke shiga Turan, dole hukuma ta gindaya tsauraran matakai kan wannan lamari, ciki har da samar wa ƴan ƙasa ababen more rayuwa da kuma samar musu da ayyukan yi musamman ma ga matasa. Sakon ya fito daga hannun Muhammad Baba Idris Sakasim Ibrahim wai da Maturu a jihar Yobe. Sakonmu na ƙarshe kuwa ya zo daga hannun Adamu Ungulde da Abdu Dan Buloka Askira da kuma Atom mai gyaran keke a kasuwar Dambuwa. Suka ce Allah ya sa ziyarar da tawagar kotun tsarin mulkin demokradiyyar Congo suka kai a ƙasar Togo yayi tasiri da kuma cimma nasara.
A gaida Nazar Ahmed Hausawa, kafin mu kammala shirin namu ga Grace da takaitaccen labarai.
Ta ce ba za a kammala bincike da ake gudanarwa kan mummunan harin kwantan bauna da aka yi wa sojoji a Niger da ya janyo asarar rayuka ba sai watan Janairu. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun ce mayakan IS sun yi wa dakarun kwantan bauna ranar 4 ga watan Oktoba, suka kashe sojojin Amurka 4 da na Niger 4 da kuma wani tafinta ɗan ƙasar Niger. An kaiwa wata tawagar dakarun Amurka na musamman hari ne tare da sojojin ƙasar ta Niger bayan da suka gana da shugabannin al'umma a kusa da ƙauyen Tongo-Tongo. Ɗaya daga cikin jami'an ya ce waɗansu mutane a ƙauyen sun yi ta jan hankalin sojojin suka hana su gama ganawar da wuri da nufin taimakawa maharan. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce babu wata jayayya kan Koriya ta Arewa tsakanin Amurka da China bayan tattaunawa tsakanin shugabannin Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping. Tillerson, wanda yake Beijing babban birnin ƙasar China tare da shugaba Trump, ya gana da manema labarai yau bayan tattaunawar shugabannin biyu da ta maida hankali kan Koriya ta Arewa da kuma harkokin cinikayya. Ya ce shugabannin biyu sun fito fili sun gaya wa juna gaskiya kan batun kare haƙƙin bil'adama da rikicin da ya shafi tekun kudancin China. Yau kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba masu shigar da ƙara izinin gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnatin ƙasar Burundi cewa ta aikata laifukan yaƙi kan ƴan hamayya tsakanin watan Afrilu shekara ta 2012 zuwa Oktoba 2017. A cikin sanarwa akalan suka ce akwai hujjar ci gaba da binciken da ya shafi ƙuntatawa bil'adama. Alƙalan sun ce laifukan yaƙin sun haɗa da kisan kai da fyaɗe da ganawa mutane a ƙuba da ta kai ga mutuwar sama da mutane 1,000 da kuma sa mutane 400,000 yin gudun hijira daga ƙasar. An yanke hukuncin ne ranar 21 wato 25 ga watan Oktoba.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima da dare, in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa da kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Aidan Utku, Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya. A dakatar shirin yau da gobe.